ya kare ka da ilimi. Mutumin duk da ya kare ka da ilimi, kada kai jinkirin zuwa gare shi. Waman yi fit, wato nusa da tafi inganci, waman yi fit kan ilima da ta'arifi, waman yi fit kan ilima wanda duk zai kare ka da ilimi, ko kaka ilimin yake, latu ahiri. Kakkai jinkirin zuwa wajensa, kakkare na shi ka ce yo ai da na gaba da shi. Ta yi abin da za ka samu wajen karamin, wajen na gaban ba za ka samu ba. Ta yi ya zama ba ka samu a wajen na gaban ba. An dawo ba? Waliyar sanif. Wa'allam sun yi alama fil asali, a cikin asali lil muqabala, don nuna muqabala. Idan wato aka zabo hadisi ko aka debo daga asali, don iyaka inda yake an yi an duba, wato sai a nuna alama cewa an duba nan. Auli zahabi farihi ko da nufin reshensa ta adala, sai ya koma gare shi. Idan ya zamo shi nasan baya nan, kaga idan ya yi alama ya san zuwa ina ne ya zabo daman can. Shi yasa aka ce a yi alamar a asalin don a tabbatar da ina iyaka ina ne aka zabo. Wato wannan baitin shi ne wanda shi Iraki ya kawo shi da sigar wa Allah mu fil asli imma hadda aw hamzataini aw bisadin aw da, sukan yi alama a asali ko dai a zane a jalaye ko a rubuta alhamza biyu, ɗaya daga sama ɗaya daga ƙasa, cewa zuwa nan ne fa inda na zabo, ko kuma a sa sadi wato safa ko ɗa'i, wato yana nuna kamar ɗala'a, ɗala'a na duba har zuwa nan sai a ja ɗa'in. To wanda ya ji hadisi ya zamo bai fahimci hadisin ba, kamar jaki ne wanda zai ji hadisi ya ruwaito hadisi kaza, ya ruwaito hadisi kaza, amma bai fahimta ba. To wannan tafiyar su ɗaya ai da jaki. Shi yasa ba yawan tara hadisan ba, yasa wanda yake kyakkyawa da wanda yake rarrauna, ya gane rauninsa sai hata da ingancinsa. Shi yasa ba wai tara hadisan ba, wanne ne za a kafa hujja da shi? Makabuli ne hadisan nan ko marduri? Me yasa ya zama makabuli ko me yasa ya zama marduri? Da irin fikihun da hadisin ya tara, ya san fikihun hadisin, hadisi kaza hukunce-hukunce iri nawa za a iya fitarwa. Don misalin hadisin al'amal bin niyyati, wanda aka ce za a fidda hukunce-hukunce dubbai karkashin su, ko misali laro rara wa lari rara, wanda shi ma za a iya fidda hukunce-hukunce fiye da dubu a karkashin sa. To ya san irin wannan, sai ya sake nan da ake ta karfafawa cewa wajen sanin hadisi dole a hada da usulul fiqh, dole a hada kuma da balaga, inda wayannan ilman guda biyu su ne uwa uba a wajen gano ma'anar magana da dalilan da suka sa shi wanda ya kawo ta ya kawo ta yanda ya kawo ta, me yake so ya nuna ma, me yake so ya nuna ma. Tunda yanzu sale yanda aka ce ka'imun zaidun, da yanda aka ce zaidun ka'imun, to Allah duk ba abu da aka faɗa ba. Amma kuma inda aka gabatar da ka'imun, aka gabatar da labarin akan mubtada'in, shi wanda ya faɗi maganar akwai manufar da yake so ya cimma, akwai manufar da yake so ya cimma da ya gabatar da labarin. Shi yasa ba kawai a dubi gundarin lafazi ko gundarin ma'ana ba, a tsaya a koma ta ilimin balaga, mai balaga take koyarwa a irin nan, inda balaga ce take fayyace irin wannan. Shi malamin Nahawu dai zai ce a to ayi aka daman ya halatta a gabatar da labari, aiwa wal aslu bil ahbari an tu ahara wa jawazu taqdim izlararara, tunda nan ba rararo ai ya halatta. To iyakar sa kenan, ya ce ya halatta amma me yi dalili? To sai an koma kuma wajen ilimin balaga, to kuma daga balaga ne za a kai ga usulul fiqh. Shi yasa to wajen shi usulul fiqh kamar gaban balaga yake, shi yasa za a ga wasu da yawa masu littattafan usulul fiqh suna aro wasu abubuwa daga balaga suna sawa a ciki, saboda cewa da yawa wasu abubuwa na usulul fiqh sai an san balaga, sannan ne aka yi musu harsashi, sannan ne za su iya samun gindin zama. To ya san nahawun da yake ciki wa lugata, ya san luggogin hadisin, ya san luggar hadisin, yadda nan gaba za a yi bayani a wajen garibul hadisi, inda za a zo da garibul hadisi cewa ilimi ne muhimmi, fa'ana bihi wala ta qurbi zanni wala tukallid ghayra ahli al-fanni. To ko kuma ma'anonin da suke cikin sa wanda ta yi su iya rikitarwa, za su iya rikitarwa yanda za ya za a gano su yanda ba za su rikitar din ba, kamar cewa suna cikin wannan hali sai ga Allah ya zo musu, aga to wannan Allah tafiya yake har ya zo kenan ko kaka, kaga zai akwai mushkishkali a cikin zahirin hadisa. Shi yasa me ake so a bayyana da aka kawo shi da wannan siga? Hakanan sunayen marwaita hadisin, sunayen marwaita hadisin ya san sunayensu hakikanin sani. Shi yasa a Buhari masalan sunan mutum ne ya zo a Buhari, a sahabbai ne Buhari ya ruwaito hadisansu, tabi'ai ne Buhari ya ruwaito hadisansu, na bayan tabi'ai guda nawa ne wanda Buhari ya ruwaito hadisansa, shi kansa malamansa guda nawa ne malaman da ya karba hadisi, wani malami ne cikin malamansa wanda yake ya fi yawan hadisai, ma'ana hadisan da ya karbo daga gare shi a cikin jami'u sai sun fi wanda ya karba daga kowa. Wani malami ne a cikin malamansa a jami'u sahi ya zama guri ɗaya ne ma ya ruwaito hadisinsa? An san irin wannan ko ba sani ba? Wannan fa an ɗauko ɗaya ne daga cikin ɗaruruwa, inda in an gama ga Buhari ga su Muslim ga su Abu Dawud ga su Musnad uwa uba ga su Sunanul Baihaqi su gura da kubura da sauransu, ga ajza'u daban-daban wanda ajza'u dinnan kadai sun haura ɗaruruwa sun kai dubbai. To duk kuma ya tsaya ya san su, ya san sunayen marwaita. Ya sa ilimin hadisi ba fage ba ne na wanda yake mai kasala, fage ne na sai an tsaya tsayin daka. Wa ma hawahu ilmada, abinda ya kunsa ta fuskar ilimi, hadisin nan me ya kunsa ta fuskar ilimi, ya bayanai a kai, wanda a magabata an samu wanda bayani a kan hadisi daya ya ɗauki fiye da wata ɗaya yana yi, amma bai gama ba, saboda mai yana bayyana irin ilimin da hadisin ya ƙunsa ne, irin ilimin da hadisin ya ƙunsa ne. To kuna ko kwanaku? Ba kana kitabun tajrimul ibtila ko shi ne?